dabbobi.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin naku ne na matasa, shirin yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin har ila yau na FM duk a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Idan muka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ka ci kanka shige yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Alhamis 2 ga watan Agustan shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan cewa har yanzu fa Najeriya ita ce kasa ta biyu a duniya da ta fi dauke da mutane masu yawan cutar me kare garkuwar jiki wato HIV.
To haka yake, domin kuwa a Afrika daular kasar Najeriya ita ce ta biyu din kamar yadda kika ce.
An ce daga Afrika ta Kudu sai Najeriya ce ta biyu.
Haka yake, to wannan ne yasa muka ce to bari mu ji yaya ake yi, me kuma ake son Najeriya ko kuma ya kamata ta yi domin ganin cewa ta dakile wannan ciwo. Me yasa wannan abin yake karuwa ne?
Wannan labari da gaskiya wannan jiddiga da aka fitar na baya bayan nan ya tada mana hankali kwarai da gaske. A ce Najeriya ita ce na biyu abu ne mai tada hankali kwarai da gaske, musamman kuma abin ya fi yaduwa ne a tsakan kanin kananan yara da kuma matasa.
Mu aka kafin yada labarin muna iya kokarin mu wajen gayyato musamman kwararru ma'aikatan kiwon lafiya da su kungiyoyi musamman ma wanda suke dauke da cutan, wanda akwai sassa daban-daban sun kafa kungiyoyi na ganin cewa sun ba da dama da kariya da kuma wato wayar da kan ƴan uwansu musamman wanda suke dauke wani cuta da sauransu.
Madalla, bayan tattauna da masu ruwa da tsaki a maganar cutar HIV, za mu karanto muku tambayar amsoshin tambayar da muka baku a shafukan mu na abota.
A ganinku, me yasa har yanzu Najeriya ta gaza shawo kan cuta ko kuma ciwo mai kare garkuwar jiki na HIV, kasancewar har yanzu ita ce kasa ta biyu a duniya an ka dauke Afirka ta Kudu? Wannan ita ce tambayar da muka baku.
To sakon farko ya fito daga Jambuta Mallam Gwani Kandilwa. Allah sa na fada wannan sunan daidai, inda yake cewa to yau da gobe abinda yasa ba a shawo kan ciwon mai kare garkuwar jiki a Najeriya ba saboda mutane da yawa suke dauke da shi. Kum Allah ya kawo mana karshen wannan ciwon.
To amin sai ya haya damna azare yace a zahirin gaskiya akwai rashin sanin muhimmancin talaka da kuma rashin samun shugabanni na kwarai. Muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo mai kare garkuwar jiki wato HIV.
To sai Musa Is Muhammad Shinaka, inda yake cewa yau da gobe ko shakka babu wannan al'amari akwai ayar tambaya ganin yadda abin ya ki ci kuma ya ki cinyewa.
Kadora Digaga dan Fulani Warje yace salamu yau da gobe, addu'ar da muke shine Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo, amin.
To sai Zainab Ibrahim Musa Wada daga Barikin Ladi jihar Plateau, inda take cewa assalamu alaikum yau da gobe, mu dai kawai sai dai mu yi addu'a Allah ya wargaza ire-iren waɗannan cututtuka masu saurin kashe mutane kamar su HIV da sauransu, amin.
To amin amin. Sai Umar Adamu Katagum yace muddin Najeriya tana son kawo karshen wannan cuta ta HIV sai ta dauki matakin sanin adadin masu dauke da cutar a duk fadin kasar tare da ba su kulawa ta musamman kamar yadda kasashen da suka ci gaba suke daukar yi. Shi yasa zamu tambayi shugaban hukumar naka
ne. Da wannan mu ci karin bayani ba. Sai sakon Sani mai lange-lange yalwa ya wuri, inda yake cewa ba shakka wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'o'in jama'a. Na ganin an manta da matsala da zarar an samu an fara shawo kanta.
To sai kuma Alhaji Mele Sufari daga jihar Yobe yace muna addu'ar Allah ya baiwa wanda suke dauke da wannan cuta ta HIV sauki ya kuma ba su kariya, Allah ya kare mu kuma, amin.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Iliya mai shayi garki inda yake cewa yau da gobe hakika rashin shawo karshen cutar sida ya kamata hukumar lafiya ta duniya ta zage damtse daga domin ta ga ta dakile wannan cutar mai lakuma rayuwar al'umma
sai babaji Sulaiman na faɗa yace matsalar daga masu dauke da kwayar cutar ne domin maganin kyauta ne amma ba sa zuwa su karba
to akwai wannan matsalar kam sosai sai sakon Aminu Kano mai da garku inda yake cewa salam yau da gobe Allah ya kawo mana karshen wannan cuta ta HIV a Najeriya mu zama ba mu da ita a kasar
Allah saukaka ta a duk duniya ma baki daya mun
goje shi ne ba Najeriya ta ke ba
To game da wannan batu na maganar ciwo mai karya garkuwar jiki wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
Gani nan a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka nan Abuja inda zamu yi shiri a takaice kan cutar mai karya garkuwar jiki da a cewa cutar sida yadda Najeriya ta zama ita ce ta biyu a duniya wajen yaduwar wannan cutar bayan Afirka ta kudu inda kuma nake tare da
Baba Gana Bukar wakilin Gala
mai wayar da kan al'umma ne kan harkokin lafiya ciki har da wannan cuta mai karya garkuwar jiki sai kuma Abdullahi Mustafa wanda yake dan jarida ne mai bada labarin lafiya Umar wakili me zaka ce kan wannan labari mai tada hankali
wannan labari da gaskiya wannan jididdiga da aka fitar na baya bayan nan ya tada mana hankali kwarai da gaske duk da Najeriya ta samu wato an samu raguwar masu dauke da ciwon kanjamo amma a ce Najeriya ita ce na biyu abu ne mai tada hankali kwarai da gaske musamman kuma abin ya fi yaduwa ne a sakan kanin kananan yara da kuma matasa saboda wato campaign na wayar da kan al'umma da ake yi an dan ja da baya kadan saboda kudajen da ake samarwa daga kungiyoyin masu zaman kansu tunda Barack Obama ya tafi ko kwa George W. Bush ya tafi an fara samun damuwa wato sosai na biyu kuma mutane har yanzu wato kananan yaran ba su gama wayewa ba saboda ba sa sauraron radio wasu ma irin yanayin da muka samar da kanmu muka samu kanmu a ciki ba sa samun wato su karanta irin labarukan da ake fitarwa kan wannan cutan to saboda haka rashin ilimi da karancin shekaru da kuma gashi nan da rashin control na iyaye da na yaran karan kansu abin ya fara yaduwa ne a sakankanin su musamman yan shekaru 25 zuwa kasa na biyu za a iya gani mutane suna jin kunya saboda a da lokacin da ana yin campaign din nan ba dare ba rana a kafofinan yada labarai da alluna da makarantu da masallace da coci-coci mutane suna neman kariya amma yanzu saboda raguwar irin wadancan abubuwa a wasu bangarorin Najeriya a gaskiya wasu ma suna jin kunya saboda su je wato shagunan sayar da magunguna su ce a basu wato corona roba wasu ma a kauyuka ma ba ma wannan corona roba wasu ma ba sa ma tunanin cewa akwai cuta mai karya garkuwar jiki ma ba abin ma wasu ma kuma saban talauci ne mallam in gaya maka mallam yarka talauci ne zunzurutu idan ka je yankin arewa maso gabashin Najeriya zaka gani wato saban talauci ba ma batun roko ba amma mata kanana marayu sun fito suna neman abin da za su ci kuma wasu marasa imani ba ta gari za su biya duk abin da suke da shi su lalata rayuwar su
Abdullahi Mustafa a cikin aikin ka na jarida me zaka ce da ka samu wannan labarin cewa Najeriya tana da wannan matsalar kusan ita ce ta biyu a duniya
to ba shakka wannan abu ne mai tada hankali a shekarun baya wato kowa ya mai da hankali wajen yakarta amma a kwana a tashi ganin cewa ya kokari da gwamnatoci da kuma kungiyoyi na duniya da dama suke na ganin cewa an dakile wato kaifin wannan cututtuka to sai jama'a kuma kaman suka wato suka kwanta bacci ne ko kuma wato dai suka bar wannan batu saboda muhimmancin wannan rana da kuma wayar da kan al'umma majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 2 ga watan Disamba na kowace shekara domin wayar da kan mutane da gangami mu a kafofin yaɗa labarai muna iya kokarin mu na wajen gayyato musamman kwararru ma'aikatan kiwon lafiya da su kungiyoyi kungiyoyi musamman ma wanda suke dauke da cutan wanda akwai sassa daban-daban sun kafa kungiyoyi na ganin cewa sun ba da dama da kariya da kuma wato wayar da kan yan uwansu musamman wanda suke dauke wannan cuta da sauransu to ana nan wasu cutuka da kaman ba na kare jiki ko garkuwar jikin ba irin su zazzabin cizon sauro ya zo kaman ya dara wannan to jama'a kuma sai suka kwanta bacci to ashe abin ko kaman abin da ake cin araka ba ko ne ya dawo abin yana nan har yanzu yana kara wato cin al'umma bani manta a cikin kwanakin nan kaman yadda abokina yake cewa akwai kauyuka da dama saboda tashi-tashin hankula musamman a sashin arewa maso gabaci da kuma sauran sassan ma saboda wasu tashi-tashin hankula ya sa sun bar kauyuka da kuma daji inda ma ba likitoci ko kuma cibiyoyin kiwon lafiya sun shigo cikin birane shigowar tasu ya sa kaman abun yana kara yaduwa karami misali zan ba da ayyuka binciken mu na neman labari ne da ya danganci wannan a wani sassan na yankunan shira muka tadda wani ya auri wata wadda kuma ita wannan amaryan da take dauke da wadda ya aura tana dauke da asalin cutan to dan su da suka haifa a sassani yankunan hijiran akwai da mun ja wato sashin kiwon lafiya da aka ware an kawo dan bashi da lafiya da aka kawo shi sai jami'an kiwon lafiyan suka a garin guje-guje sai suka gane cewa yana dauke da wannan cuta sai suka ce wato dan kamar yana gun kakar ne yawwa ina mahaifiyar aka ce mahaifiyar ta yi aure ta yi aure sai likitocin suka karbi wannan da suka kebe shi me ya faru kakar tana ta nuna bacin rai aka ce ba wani a jiya nemo uwar aka nemo uwar wato su jami'ai da sun gane cewa wannan tana yana yarin yana dauke da shi bayan an kira uwar aka zo aka gwada tana dauke da shi damu ita matar wato bata zo ba ita amarya da kenan sai da mijinta aka ji aka kawo uwar gidan da kuma mijin ashe gaba daya abun ya riga ya shige su to kaga wannan abu ne na za a iya cewa cuta ne mai wato da Bahausa suke cewa kare dangi zai iya kara da dangi daga kan mutum da ya tashi abin to saboda haka mallan nasu irin wannan abun za mu ga cewa sakaci na wasu mutanen mu wadda ma akwai sharruda da kamar likitoci suke ba da shawarwari na wanda yake dauke da ciwon kare jiki kunya akwai asibitoci manya-manya irin na asibitin koyes wani jami'oi da dama an kakkafa wadda kuma akwai cibiya ma da aka ware mutane wanda suke dauke da cutar za su je su yi rajista wato su sanya sunansu akwai shawarwari da ake ba su wanda turawa suke cewa counseling kaga za a ba su shawarwari hatta ma an takaita kawo akan iya hada aure wanda yake dauke da shi da kuma ita ma wanda take dauke da shi a ba su shawarwari in sun bi wannan shawarwari rayuwarsu takan tafi to amma a kwana tashi mutanen mu suna sakaci da irin wannan shawarwari wasu ma kaman suna kunya su nuna kansu da sauransu to gaskiya wannan babban wato matsala ne wanda kuma in ba mai hankali ba abinda ake murna ya tafi kaman zai sake dawo
babban da aka raka kamar yadda ka faɗa na neman dawowa ba bukar wakil ka fara kawo wani abu mai muhimmanci dazu na duba cewa ba mamaki talauci da kuma abinda shi Abdullahi ya faɗa yan gudun hijira da rikice-rikicen nan kan haddasa wannan cutar ta riga yaduwa
ai sanin kowa ne talauci da yake-yake suna ɗaya daga cikin abubuwan da zai kawo irin cututtuka da wasu masifu na daban da ma ba a san kansu ba za su iya akuwa wato babu shakka yaki Boko Haram ya kawo wato cutan HIV ko sida wa koko kanjamo wallahi tallahi an samu bazuwa sosai saboda wadansu da yan Boko Haram nan suka kama su karfi da yaki yan matan nan yawanci sun koma an musu guji an same su da wato wannan masifa
kuma na yan ta'addan ma yana yiwa suna da cutar ke
to dama wato manufansu ba za a rasa daya daga cikin manufansu ba wato ya da irin wadannan cututtuka musamman ma wato dai za a iya cewa destruction din society ne wato mutum zai je samu gari ya kona ya kashe dabba ya kashe mutum ya kona dukiya in ya samu wannan hanyar ma zai iya wato aikata bayan wannan akwai mutanen da sun fito daga kauyuka wadanda ma an kashe musu iyaye da mazaje sun zo sun zamna ba su da abinci ba su ma samu sun zamna a cikin sansani ba suna yawo can da nan su ma dai sun samu matsalar nan da dama kuma gwamnatin jihar Borno tare da wato kwamishinan shari'a babban lauyan gwamnati sun dawo matakai rusa irin wuraren da ana kyautata zaton cewa ana aikata wato fasikanci a cikin Maiduguri sama da 30 ko kuwa in ce 40 an rurrusa waɗannan wuraren domin kawo karishin irin waɗannan yaduwa cututtukan da ake magana musamman hotel kadan daga cikin su irin na galadima da dai sauransu. To an yi tabar na a waɗannan wurare yara matasa sun dauki cututtukan nan, kuma jididdigan da ma'aikatar lafiyar jihar Borno suka fitar a sansanoni ƴan gudun hijira gwaji da suka ma mutane kyauta, wallahi tallahi abin zai baka tsoro sosai. To saboda haka ko shakka babu yakin Boko Haram, wato zamu iya ganin shi as a factor wanda zamu iya cewa ita ce responsible wajen wato samun yawan mutane masu dauke da wannan cutan. Na biyu, yanzu akwai hukumar wato Bosakam na jihar Borno wadanda sun farkodo a kwanan nan, su ma dai sun ce dangane da abubuwan da suke faruwa dangane da wannan cutan su ma sun dau matakai da dama dan su ci gaba da wayar da kan al'umma abinda an dan di wato shiru a kwanaki da suka gabata, za su kara farkodo da campaign domin mutane su fahimta. Dan rashin campaign da baccin da mutane suka je shine ya kara sa mutane suka wato manta da batun ma HIV, wani abu HIV ma yana nan masu fara mantuwa da batun.
Abdullahi Mustafa, akwai cikin bada labarai da ake ana da kuma cikin ma wannan matsalar an hada hadda maganar maza masu neman maza, wannan ma ta hanyar ana samun yada wannan cutar a nan Najeriya, kuma dokokin Najeriya sun hana wannan tsari irin na bar maza suna yin irin wannan hulɗa da juna ba kamar wasu kasashe ba, shi yasa wasu suke buya ba sa fitowa su nuna suna yin wannan abu. Me zaka ce kan
to? Ba shakka wannan yana daya daga cikin abubuwa da ke jawo ita ko kuma sake dawowar wannan cuta. Su samari zan iya cewa a nasu bangaren matsala da ake samu akwai kaman kwadayi da kuma son abun duniya ba tare da mutum ya sha wahala ba, wato mutum yana so ya samu kudi bagas ba tare da ya sha wahala ba. Hakan tasa tunda suna neman kudi ta kowace, suna so su yi dukiya su yi arziki ta kowane hanya, to dukkan wani abu na lalaci man yanzu suka ga cewa za su samu arziki sai ka ga wasu sun amince abu, wani zai je shiga in ya fara yana samun abun duniya na sayan motoci gidaje da sauransu, sai ka ga abokaninsa zai je tallata musu wanda su ma talauci da kuma mutuwar zuciya yasa ba za su yi aikin kansu ba, ba za su yi abin da za su rike kansu ba, su shiga wannan harka su ma fara lalata da su ta wajen wasu mazayen wasu su ringa neman su. Wannan abun babban tashin hankali ana samun wannan abun musamman yanzu sosai, musamman a sashen da muke za ka ga cewa akwai wanda ake zargin su akwai babura masu kafa uku wanda ake jigila da su, wato keke napep da sauransu, wanda za ka ga an ce su masu lalatan sukan siye wannan su baiwa matashi kyauta tunda dai abu ne ya kai wajen 1600 ko 1700 bashi da dama da zai samu wannan kudi zai lalata da shi a bashi, mutum ɗaya za ga yana da irin wannan guda uku ko hudu ko kuma an yi lalata zai samu kudin da za ga ya ja shi cikin unguwa, za ku ga mutum ba sana'arsa kuka sani ba, ba noma yake ba, ba kiwo yake ba, rana ɗaya sai ku tashi ku ji an ce yana da irin wannan babura mai kafa uku kusan biyar ko shida, ya zo ya fasa gidansu ya daga yana ginawa da sauransu, wanda kuma bisa ga dukkanin alamu ana ga irin wannan abubuwan, kaga suna amfani da wannan suna lalata yara, wasu suna dauke da irin wannan cutan.
Bukar wakila, akwai wani abu da nake jin watakila da kungiyoyi masu campaign na wayar da kai suna zagayawa kamar inda direbobi suke tsayawa, akwai tashiri akwai garuruwa inda direbobi musamman ma na manyan motoci ke yada zango, ana cewa waina za ka ga gagararrun mata da maza na gamuwa a wajen, kuma nan ma yana daga sashi da ake samun wannan cutar. Misali mutum yana da mata ɗaya ko biyu a gida ya ɗauko kuma sai ka ga ya dawo gida a yaya.
Ai dama abun ya fi karfin wato tasha ko kuwa trailer park inda direbobi masu tafiye-tafiye na hulda da 'yan mata kadai ba. Abun fa yanzu ya wuce inda mutum yana tunani, kuma za a iya cewa hakan ne, hakan zai iya kawo yaduwar cutan ba dare ba rana ana iya samu haka din kwarai. Amma a da a Maiduguri akwai kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyi ne na farar hura, wato irin su Gargam Initiative suna da office, amma sabon rashin kudin tafiyarwa sun ma kasa zama a wurin dangane da kudin biyan haya da sauransu suka wasu. Amma kafin su wace suna gudanar da ayyukan su kungiya ne masu dauke da cutar ne ma wasu suka kafata da wadanda ba su dauke da cutar ba masu wato kishin al'umma da kishin kasa sun taro suna wayar ma jama'a kai su jawancin anguwan su samu mai gari duk wanda Allah ya bashi dama zai iya zuwa mai anguwa su taru su yi wannan jawabi a wasi amma yanzu saboda halin da muka sance kanmu a ciki aka saba ke daya sanin kowa ne abubuwan da yake faruwa mutun dai ba zai samu daman wato gudanar da irin wadannan ayyukan ba dai kamar dai ka sanje abin da nake nufi a takaice to saboda haka ba a samun daman campaign din yadda ya kamata amma fa ba bangaren direbobi da tashoshi da zango-zango kuma babban abin wato masifan da matasa musamman na mata suka samu kansu a ciki na yin maye da miyagun kwayoyi kamar su koidin da dai sauran wato hard drugs din nan da ake fada idan ba su samu wadannan kudin da za su siya abun mayen su ba duk yadda za su yi sai sun nemi wannan kudin sai sun sha wannan abun sai sun dumu sun yi caji a jikin su to garin neman wannan kudin baka sa abun da zai biyo baya ba to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa to ina kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu su kara mayar da wato tsarin campaign a gidajen rediyo da kafofunan sada zumunta na zamani da ma irin alluna a cikin gari da ma irin takardun da ake raba wa mutane a ci gaba da campaign a makarantun secondary da makarantu gaba da secondary da ma wuraren taruwan jama'a saboda idan fa ba dauki irin waɗannan matakan ba Allah ya kiyaye cutar nan fa ba ta hanyar da aka sani guda daya ake daukan shi ba akwai hanyoyi gewa wanda an riga an waya mutane kai tun da farko to idan ba tashi wato an tsaya a kai ba kai ma ba za ka tsira ba don uwanka ba zai tsira ba to fa gaban fa wato wannan fa wata damuwa ce na rushe kasa ma ba gabaki daya
to bukar rubuke gada
karshen shawara ta shine gyara kayanka bai zama sauki mura ba da fatan jama'a za su yi amfani da abubuwa da suke ji musamman ma na farkar da su a kan kiwon lafiya
a sauraro mu zama lafiya
Malam iko Allah ano da kaya O zaman soli kunti na min jigreba Ti wo mu mun tsuta ba mu ba gani sai dai ajali in ta kama ka zakararrame shiru shiru malam sai ajali Ni yan ga da zakaran banza kike mai da hankalin kanki bare ki I'm
kin san sunan wannan wakar zip up wato a duje zip kar banda shashanci abinda baka take nufi kenan
to madalla
funkies malam kenan
to a gace da funkies malam da wannan cuta wakar cuta mai kare garkuwar jiki
haka
to yanzu bari mu ji tattaunawa da Usman Kabara yayi da Dr. Sani Labaran wanda shine shugaban hukumar yaki da cutar HIV mai kare garkuwar jiki a Nigeria
to dakta barka da warhaka
barka kare malam Usman
dama muna son mu sani ne game da maganar yaki da ciwon HIV wato ciwo mai kare garkuwar jiki kasancewar Najeriya har yanzu ana cewa ita ce kasa ta biyu da take da mutanen da suke dauke da wannan ciwo shin me gwamnati take yi dangane cewa ta ci nasara
eh to kwarai wannan abu dai haka idan Najeriya yanzu muna da mun kesa muna da mutane kusan miliyan 3 masu wannan cuta na HIV amma akwai abubuwa da dama da gwamnati take yi tare da kana aikin wata da ya wuce shugaba yayi launching din abinda muke kira safe wanda zai duba ya ga wai waɗannan mutane da suke da ciwon HIV a ina suke a kasa kuma I mean a case town da muke so muna da samu na ide makamancin mutum nawa ne idan muna ganin ba lalle bane su ka ganin kashinta da suke ne kamar miliyan 2 zuwa miliyan 2 da rabi amma duk da haka miliyan 2 da rabi ma da yawa mutane da yawa a yanzu abinda muke yi muna kokarin mu saka kowa duk wanda yake da wannan cuta akan magani saboda in kana da cutar nan ka sha magani ba za ka bata cutar ba a yanzu muna da ƴan Najeriya miliyan 1,100,000 da suke kan magani kuma alhamdulillah in ka duba duk case tamu yanzu wanda suke kama cutar a shekara yanzu ya sako zuwa mutum 200,000 kusan dai mutum 600 yawan namba tana sakowa hakika wanda suke kama cutar sababbi tana sakowa shekaru 10 da suka wuce ai mutane da ba so sai suna kama cutar amma yanzu saboda muna da jama'a da yawa masu shan magani wanda suke kama cutar yana sakowa alhamdulillah banda haka kuma gwamnati tana kokarin duba ta ga ta ina za mu samu kuɗin da za mu ci da sama mutane magani so kamar issue din kamar health insurance haka yanzu da jihohi da yawa suna kokarin saka health insurance akwai kuma kuɗin da gwamnati suke magana cewa universal health care wato duk wani ɗan ƙasa ya kasance za a tallafa masa na samun magani to kokarin da muke ya kasance masu cutar HIV su ma sun kare da
wannan tsari
da wannan taimako da gwamnati take son ta yi wa jama'a
daga karshe wani kira za ka wato mutane don ganin cewa an gudu taron tsira tare
ito yanzu dai babban kiran da zan yi shine inde ba taba gudaka ba ka je a gudaka a asibiti a duba ga ko kana da cutar nan saboda wannan cuta in dai ka sha magani to za ka iya harkokin ka lafiya nan
wato indai an dau magani jiki zai karfi
ba ma kamar mata masu juna biyu muna kokarin jiki zai karfi amma ai za ka kira 70 babu wannan cuta to koda ka kawo wannan cuta in dai kana shan magani to insha Allah za ka yi shekara 70 din nan ko 80 a duniya amma in baka san cewa kana da cutar nan ba za a iya baka magani ba za ka iya karuwa da shan magani ba idan ko baka sha magani ba idan cutar ta yi nisa zai kasance zai iya kawo lahani sai ya kawo lahani matuƙa don shi kansa maganin baya aiki sosai idan cutar ta yi nisa in ta ci karfin mutum hakika malam Usman
to mun gode sosai da ta sani labarin sai wani lokaci
to na gode
yawa Allah ya taimaka
to madalla
to kin ji yanda muka yi da shi na tambaye shi din kin ga yayi magana akan abin ana da ya samu gwamnati na iya kokarin ta gaskiya
kuma ana samun ci gaba sosai dan akwai masu shan magani
sosai to sannan sai gwaji kuma kin ga yana da muhimmanci
shi ma yana da muhimmanci jama'a ba wai shan magani ba ya kamata dukkan mu musamman
ne lafiya
mu matsayin mu sosai kan gwaji na da matukar amfani din saboda
eh kamar yanzu kin ga nan garin ai ko nan irin kasashen nan ai zaki ga duk shekara ma dole ne sai kai gwajin duka abubuwa na lafiyar ka sai ne kake cikin tara da wuri eh yana daya daga cikin ka'idojin
dan an ci rigakafi ya fi magani
haka yake daula to yanzu ka duka a madadin
di daula salim
sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown sai engineer mu ne Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya kai mu gobe juma'a inda zamu zo da magana al'adu addini da zamantakewar yau da kullun kamar yadda muka saba mu zama lafiya
Wasan kokowa ba ta mance ba. fasa jini zai tsinci mutashare.